ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na wannan mako zai mai da hankali ne akan sace-sacen yara yan makaranta da ake yi a Najeriya abinda kuma ya kai ga sace wasu yara yan makaranta fiye da mako guda kenan a garin Kuriga dake karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna dake arewacin Najeriya ko da yake tun lokacin da aka sace yara su kimanin 287 gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohi da kuma rundunar yan sanda da na soji a Najeriya sai sha alwashin gano inda aka boye waɗannan yara yan makaranta to sai dai har yanzu shiru kake ji babu duriyar yara ga dai kukan wasu iyaye da kuma mazauna garin na Kuriga game da halin da suke ciki bayan sace waɗancan yara yan makaranta
yanzu makarantar nan da Allah muka dogara da ita muka dogara ita kadai ne cin moriyar mu na gwamnati yanzu gashi an zo an tattara an kwashe mamu yara Obasani ka taimaka mana dan Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci annabin Allah ka taimaka mana ka tausaya mana ni ga hawan jini na damuna da me zan ji bakin daji ba dama dan gari ya fita a kama shi dan ta'adda su ce a kawo kuɗi me zamu ba sun hana ai noma sun hana ai kiwo an ban mu cikin talauci kaman ba mu tare da gwamnati Nuhuru Bado Obasani ka taimaka mana dan Allah dan annabi ka jika muka taimaka mana Allah ka tausaya mana mun ji bayanan da kai
sunana Muhammad Kabir Abdulrahman SBMC chairman kuma shugaban committee raya ilimi na kasan Kuriga ana gari na Kuriga dama an san shi da al'amarin ilimi ne kuma shine ma ya shahara kai tun asali shekara 300 da suka wuce Kuriga dama ana mata kirari gari ne na ilimi al'amarin kuma yana ta tafiya haka amma shigowar al'amarin nan na tsaro shine fa ya zama kalubale kuma shike ne mun ya maida hannu agogo baya tun shekaran 2015 da al'amarin ya fara kamari aka fara samun tasgaro saboda ganin ma ai malaman da za a turo daga usuri banda yan gari zuwan ma yana so ya zama musu wani kalubale haka ne muke ta fama haka muke ta fama domin dai ganin mun rike wannan kambi namu na ilimin nan dai muga cewa ya rayu ya kuma ci gaba da rayuwa amma alal hakika gaskiya faruwar wannan al'amari kaman ya neman ya karya tsaron bayan ma ilimin ne a kasar namu
ko a makon da ya gabata ma dai bayan sace waɗannan yara gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa kasar Amurka ta yi tayin tallafa mata da kayan aiki na ganin an ceto waɗannan yara to koya masana harkokin ilimi ke kallon irin wannan sace yara da ake yi a Najeriya wanda ba shine na farko ba tambayar kenan da naiwa Dr. Bashir Yankuzo shugaban sashen ilimi a Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake garin Minna
tabbas matsala ta dauke yara ko sace yara a makarantu wannan ba karamin barazana bace kware da gaske ga ci gaban al'umma domin wannan zai iya haifar da samar da al'umma wacce take bata da ilimukan da ya dace a cikin an samu makarantu in suka watsi a cikin al'umma to kaga ina za a samu kuma ci gaba cikin wannan al'umma wannan wani abu ne wanda yake da kyau kware a saki nazari akan abubuwan da ya kamata a yi daga ciki ina ganin da za a ce dukkanin makarantun nan musamman waɗanda suke da wuraren da ake tsoron ire-iren waɗannan wato ainihin sace-sace ya zama ana hadawa da local vigilante waɗanda suke wato ainihin jami'ai ne wanda sun san al'ummarsu sun san yanayinsu to gwamnati abin da ya rage sai ta ba su horo da kuma nuna musu ka'idoji da ya kamata su yi aiki sannan a karfafa musu gwiwa ta hanyar daukan nauyin abin da suke yi sannan kuma abu na biyu da bukatan a ce an kara yawan jami'an riƙen wato dauko bayanai na asiri ni ma'ana wato ainihin waɗanda suke aiki da farin kaya domin wasu abubuwa za ka ga a ce abu ya zo ya faru har an wuce yana da kyau a ce an tattaro bayanai waɗanda suke na sirri wanda jama'a da yawa ba za su sani ba in akwai jami'ai masu aikin farin kaya a ƙauyuka ire-iren waɗannan wurare ba karantu to ina ganin za a iya samun bayanai kafin abubuwan su auku sannan Allah ya kiyaye bayan akwai irin wannan abinda da ya kamata shi ne gwamnati ta gane cewa lallai fa akwai babban nauyi kwarai akan duk wanda yake jagorantar mutane idan abu ya shafi harkar rayuwarsu yau a ce an sace kananan yara ko yara suna daji ba a san yaya makomansu yake ba suna cikin razani da furgici ko rasa rayu ko ba su rayu ba suna cikin rayuwa wannan babban musiba ce da abin damuwa wanda ya kamata shugabanni in haka ya faru a shugaba a ce ya kasa saka bai iya tafiya ko ina bai iya wani kata dus akan harkokin yau da kullun din sa din ba ya ga wannan abun ya kawo karshe ba saboda haka da bukatun dai a karkato da jami'an tsaro kware da gaske akan irin waɗannan abubuwa kuma in san samu ne misali waɗanda aka ce har an dauke su to ya zama an bi da hanyoyi duka wanda za a ga a ce rayuwar waɗannan bai fada cikin hadari ba Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ya mana taimako Allah ya kare mana wannan al'umma tamu Allah ba mu zaman lafiya
to ko wani hali ilimin ke ciki a garin na Kuriga ga dai wannan malami
ni ne mai suna Dr. Bulus Ibrahim sakataren ilimi na Karman Hukuma Cikun gaskiya kafin faruwan wannan al'amarin da ya faru wannan mun samu cin gaba sosai a fannin ilimi a Karman Hukuma Cikun dan zuwa na akwai abubuwa wayansu tsarin da nayi musamman wanda suke zama kauye ba Kuriga kadai ba wayanda suke a karakara da ni dan karakara ne na san damuwoyi na san challenges da muke facing magana a harkan ilimi mun tsari dan in ka tura malami posting malamai zuwa kauye ba sa sun zuwa dalili shine ba tsaro so mun abinda nayi tsari shine cewa na saka wayanda suke zama yan garin indigent muna amfani da su wanda suka kammala makaranta musamman masu NC masu BS masu HND suna taimaka mana as volunteer teachers to su ne nika amfani da su musamman Kuriga nazo ina amfani da malamai goma wanda su ne suke taimaka dan malaman da suke a makarantar nan Kuriga LGA Kuriga 1 ba su wuce guda uku ba wanda su ne suna fero muna sane da su to sauran masu taimako ne volunteer teachers so kuma akan haka na kwanakin baya na nima a kawo sunayensu na rubuta mu about na rubuta mu gwamnati cewa in aka zo daukan aiki a considering irin wayannan dan ba malamin da zaka tura su suna zama cikin gari su je irin wannan karakaran because of insecurity to wannan akwai cin gaba sosai
to koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi ka dai Dr. Yahuza Ahmed Gezo wani masanin tsaro a Najeriya
to wannan wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar tada hankali da jefa damuwa ga zakatan masu sanin ciwon kansu duba da cewa hukumomi kullun suna fadin cewa suna iya kokarin su amma kamar yadda na sha fara shine dan buyin ya yawa baya jimai jami'an tsaron da ake da su a Najeriya sun yi karancin da basu kai kashi 25 cikin 100 na bukatar da ake da ita don tinkara wannan matsalar tsaro ba abu na biyu gazawar da aka yi na tinkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su da an tinkare su bil haƙƙi da gaskiya ta hanyar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da sauran miyagun abubuwa na taɗe kafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro wataƙila da an isa kaiwa aƙalla kashi 75 zuwa 80 cikin 100 na yaƙi da wannan matsala abu na uku shine wato akwai damuwa matuƙa a ce ana maida hankali wajen ɗaukar yara 'yan mata domin akwai haɗari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku na farko sojoji za a yi musu dade na biyu za su kasance dama su halitta ce mai rauni sannan kuma na uku hukumomi ba su cika tsayuwa wajen ɗaukar matakin da ya kamata akan lokaci ba duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar Gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗannan 'yan ta'adda
wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta to za a ƙara kashe ilimi da ake gani a arewa wani irin nakasu kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar ɓangaren ilimi ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan
na farko zai ruguza zukatan iyayen yara na biyu zai karyawa malamai gwiwa sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi sannan na hudu ƙwarin ilimin da ribar makomar arewacin Najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa sannan na biyar makomar ƙasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta bashi da ƙwari to lallai makomar ta tana da alamomin tambaya babu iyaka sannan abu na shida shine wato zai jefa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'o'i domin za a kai ga yanayin da zai zama babu ɗalibai da za su je tafiya a matsayin gwamnati abu ya ci gaba da faruwa yana taɓa makarantu ƙanana na sakandare to kaga babu yanda za a yi wata ran za a samu ɗalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a to wannan wani abu ne mai matsanancin haɗari kuma mai barazana ga hukumar ilimi a kasa baki daya.
Masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu a madadin jami'ar ta ba da umarni da kuma daidaita shirin Joli Ladies Gresham naku babin gidan Franke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Tan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmin ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.